أي من الشيطان الرجيم. سورة فاتحة الكتاب مكية وهي 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية لها 285 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله. بركة من هدوء أولنا مريتين العرباء بيوغة رمضان الشيكرة تدبو لريه حدود 40 دبيو هجرة من زعل الله صلى الله عليه وسلم دقى برن مكة زوى برن مدينة wanda ya daidai da 14 ga watan 4 a shekara ta 2021 miladiya. Mun hada a wannan masallaci mai albarka, masallacin Abbasiya a wannan gari na Agege a cikin jihar Lagos, headquarter mulki ta Najeriya a da, don gudanar da tafsiri na watan azumin Ramadan mai albarka a ƙarƙashin jagorancin uwar ƙungiyarmu mai albarka ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta ƙasa baki ɗaya reshen jihar Lagos. Kamar yadda shugaba ya riga ya mana bayani, ya yi mana shimfiɗa na yadda tsarin karatuttuka za su gudana cikin hikimar Ubangiji. A shekarun da suka gabata a baya ba a gabatar da tafsiri a irin wannan lokaci a wannan masallaci. Ɗan uwa wanda ya gabace ni wajen gabatar da karatu a wannan gari ko a wannan yanki, kamar yadda uwar ƙungiya take turowa, shi ne Malam Abubakar Abdulsalam, wanda aka fi sani da Baban Gwale. Allah ya saka masa da alkhairi. Ya gaya mun cewa yana gabatar da karatuttuka guda biyu ne. Akwai karatu na mata da kuma karatu na iyaye maza da kowa da kowa, wanda ɗaya akan gudanar da safe a masallacin Khulafa'ur Rashidin, na biyun kuma akan gabatar da shi da daddare. To amma wannan karatun wannan shekarar ne za a fara shi. To shi yasa za ku ga alaramma ya buɗe mana karatu daga farkon Alƙur'ani. Da haka za mu fara. Muna fatan in Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu dama, za mu yi abin da ya sauka, wanda kuma zai biyo bayanmu bayan mun ida, to shi kuma ya ɗora ko kuma ya zaɓi inda ya ga dama shi ma ya yi. Wanda dukkanin Alƙur'ani al'umma tana da buƙatar ta san ko ina nasa, farkonsa da tsakiyarsa da kuma ƙarshensa. To fatanmu shi ne Allah Subhanahu wa ta'ala ya sa mu fara wannan karatu a sa'a, kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya kare harasanmu daga faɗar kuskure. Ubangiji ya ba mu ikon furta daidai abin da yake so, kuma ya dada shi, kuma ya ba mu ikon aiki da daidai. daka ina bawa ƴan uwa shawara mahallarta wannan karatu ga waɗanda suke da littafin Raddul Azhan ila Ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, za su iya halarta da kayan su su rinka bibita domin shi daman dai karatu asalin sa daga littafi yake, domin hakan zai taimaka wajen kai ma ka gani kuma in Allah ya bada iko kai ma gaba sai ka je ka isar, wanda wannan shine asalin da'awar musulunci li yuballigha ash-shahid al-ghaib. Alaramma ya fara mana karatu daga Fatiha. Fatiha ita ce sura ta farko a cikin Al-Qur'ani mai girma cikin surori guda 114, da haka ita ce ta farko kuma da ita ake farawa. Fatiha tana da sunaye masu tarin yawa, akan ce da ita Fatihatul Kitab, sura mabudin littafi, saboda da ita aka fara a cikin Al-Qur'ani. To sannan akan gaya mata waɗansu sunayen da dama, kamar yadda na faɗa kuma kamar yadda Alaramma ya karanta mana muka ji, Makkiyatun wa Haya, an saukar da ita ne a Makka bisa ga riwayar Imamu Warsh ko Imamu Nafi, wanda Warsh ya rawaito, wanda da shi Alaramma ya karanta mana. Za ku ji a wajen Maliki sai ya ce Maliki, da haka wannan riwaya ce. To bisa ga riwayar wannan marwaici, Fatiha an saukar da ita ne a Makka kafin Annabi ya hijira ya koma Madina, shi yasa Alaramma ya ce Makkiyatun wa Haya. Sabau ayat ayoyinta guda 7 ne, amma akwai ruwayoyin da suke nuna cewa Fatiha ta sauka ne a Madina. Yanzu da wani mai karatu ko shi kansa Alaramman zai karanta da wata ruwayar a madadin ya ce Makkiya, za ku ji ya ce Madaniyatun wa Haya, Madaniya ce. Idan aka ce sura Makkiya ana nufin an saukar da ita kafin Annabi ya hijira ya koma Madina daga Makka, amma baya nuna cewa dolen dole yana cikin garin Makkan aka saukar masa, amma dai a lokacin bai dai bar Makka ya koma Madina da zama ba. Kamar yadda idan aka ce Madaniyatun wa Haya, sura an saukar da ita a Madina, ana nufin bayan Annabi ya yi hijira daga Makka ya koma Madina da iyalansa, shi ma hakan baya nuna cewa tabbas lokacin da sura ta sauka kuma Annabi yana cikin Madina. Domin lokacin da Annabi yake Makka ayyukan yi tafiya ya je wasu garuruwan. Manzo Allah ya fita daga Makka ya je Da'ifa, wanda mutanen Da'ifa suka yi masa wauta, suka jefe shi, suka kisa amsa kiransa. Akan hanyarsa ta dawowa har ya fadi ya suma, wanda anan ne suratul jinni ta sauka, da kuma wani bangare na suratul ahqafi, wa in sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran. To kaga da suratul jinni da suratul ahqafi dukkanin su makkiyai ne, amma ba ana nufin kuma Annabi yana cikin Makka ne aka saukar da su tun daga farkon su zuwa ƙarshen su ba. Ina fata an fahimci wannan. To haka nan sura in ta kasance Madaniya, malaman ulumul Qur'an suka ce sanin cewa sura Makkiya ce ko sura Madaniya ce yana sa ka fahimci saƙon da sura take kunshe da shi, domin Ubangiji Subhanahu wata'ala yana da salo iri biyu na magana a cikin Qur'ani. Akwai salon da yake magana da mutanen Makka da shi, akwai salon da yake magana da mutanen Madina da shi, domin halayyar mutanen guda biyu ta bambanta. A Makka akwai kafirai kuma masu taurin kai, da haka Allah yakan yi magana da su da kalmomi kausasa. A Madina akwai muminai masu saukin kai da biyuwa, shi yasa Allah yakan yi magana da su da kalmomi tausasa. A Makka babu munafurci, duk wanda ka ganshi a musulunci a Makka daga kai yake, babu raba kafa, ko dai musulmi ne ko arni a Makka, haka zaman yake. Amma a Madina an samu kaso uku na mutane, akwai munafikai, akwai muminai, akwai kuma Yahudawa. Shi yasa yawancin surorin Madina zaka ji ya ayyuhal ladzina amanu, za kuma ka ji maganar Yahudawa, dan a can akwai su, a Makka babu su. To sannan malamai sun sa bawabi, wasu ka'idoji da ake iya fahimtar surorin da su guda biyu, na daga ciki surorin Makka zaka gansu daga jajjerin ayoyi, ayoyin su ba sa tsawo, saboda Allah baya da lokacin bata lokaci wajen yin magana da waɗannan mutane kazamai, da haka magana ce a gugguntule a daddatse, haka yake musu magana da ita. To sannan kuma zaka ji kalmomin kamar yadda na faɗa, akwai kausasawa, domin salo na da'awa yana hukunta wani lokaci a yi kaushi, wani lokaci kuma a tausasa, ya danganta da halayyar wanda kake magana da shi. To haka nan idan aka zo Madina kuma zaka ga ayoyin suna da tsawo, shi yasa ma mafi tsawon aya a cikin Al-Qur'ani ita ce ayatul daini, ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum,
ya ayyuhal ladzina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
نعم.
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
ودو وانا كراتو دا الله رمى يمنى ميطوف آية ليه كرنتا wannan ita ce atwalu aya fi kitabillah ayar da tafi kowace aya tsawo a cikin qur'ani to kuma a sura yar madina take dan haka yana daga cikin alamar da ake gane sura yar madina ce kaga ayoyinta da tsawo domin ubangiji subhanahu wataala anan yana magana ne da masoyansa yana magana ne da mu'minai da haka yana yalwata harshe wajen maganar shi kansa baya son maganar ta kare to wannan yana daga cikin yadda ake bambance tsakanin sura yar makka da sura yar madina ta fuskar ayoyi waccan ayoyin ta gajeru wannan ayoyin ta dogaye ta fuska ta biyo dukkanin sura yar makka zaka ji ya ayyuhan nasu a cikin ta saboda a makka babu mai imani da aka kira ake kawai na gaba daya a zo a shiga in banda suratul hajji da kuma suratul nisa'i waɗannan su a cikin su da kuma wani bangare na suratul baqara din domin akwai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum to in banda waɗannan malamai suka ce duk sauran ya ayyuhan nasu a surori ɗan makka suka zo kamar yadda duk inda ka ji ya ayyuhal ladzina amanu ita kuma a madina take domin a madina ne ake da mu'minai haka ne in ka ji maganar munafurci a madina ne domin a madina ake da munafikai to haka nan duk inda ka ji kissar annabi adamu da iblis to wannan a makka ne in banda suratul baqara anan akwai kissar annabi adamu da iblis kuma cewa suratul baqara yar madina ce to waɗannan da ire-iren su ya ƴan uwa sanin su yana daɗa fahimtar da mu ina qur'ani ya dosa da waɗanne irin mutane yake magana shin suran ma a makka ta sauka ko a madina ta sauka sannan dukkanin surorin makka ba za ka ji ana shar'anta shari'o'i a cikin su ba sai dai wa'azi da kira zuwa ga imani amma idan ka ji maganar sallah ka ji maganar azumi ka ji maganar zakka hajji to wannan a madina ne dan can an riga an shiga to dan haka nan kuma sai a zo ayi aiki da abin da aka shiga din da haka wannan sura tana daga cikin surorin da malamai suka yi sabani dangane da batun saukarta ita suratul fatiha wasu sun ce yar makka ce wasu sun ce yar madina ce to me ya jawo wannan sabanin idan muka kalli waɗannan ka'idojin da muka faɗa ta wata fuskar zamu kalli cewa suratul fatihatul kitabi makkiya ce domin in mun ce gajartar sura alama ce ta gajartar aya alama ce ta surori yan makka sai surorin fatiha gajajjeru ne alhamdulillahi rabbil alamin kaga aya daya arrahmanir rahim biyu maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin uku kaga waɗannan gajajjeru ne to amma idan muka ce kuma yar Madina ce ta wani bangaren ta dauki siga ta surorin Madina domin mun ce surorin Madina suna da dogayen ayoyi to ita ma daga karshen ta an samu doguwar aya shine ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin dik a wajen wasu malaman aya daya ce kaga kenan ta dauki wani kaso ita ma da sifofin yan Madina malamai suka ce abinda yasa akai sabani akan ta duk da ba ita kadai bace da yawa idan kana bibiyar tafsiran malamai duk inda suka zo farawa a farkon sura sukan yi bayani makamancin wannan ko dai a ce sura ta sauka a Makka wasu ce ta sauka a Madina irin wannan sabani yana faruwa malamai suka ce dalilin da ke haifar da haka domin da yawa daga cikin surorin Qur'ani ko ayoyin sa wasu ba sau daya suka sauka ba sun sauka ne sau biyu sura tana iya sauka ta kuma sake sauka da haka magana mafi inganci game da suratu fatihatul kitabi shine ba sau daya ta sauka ba an saukar da ita a Makka kuma saboda muhimmancin ta aka sake saukar da ita a Madina domin duk lokacin da kaga sura ta yi irin wannan sauka ba sau daya ba yana nuna tana da wani muhimmanci na musamman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ita suratu fatihatul kitab ita ce sura mafi daraja cikin surorin alqur'ani ba wata surar da ta kai ta suka ce domin dukkanin sakon da Qur'ani ya kunsa yana cikin suratul Fatiha kamar ita ce introduction na Qur'ani duk a al'adar marubuta duk mutumin da zai rubuta littafi to yakan yi maka takaitaccen bayani akan manufar da littafin sa ya kunsa sakon da littafin sa yake so ya isar suka ce to san manufar da Qur'ani ya kunsa da sakon da yake so ya isar duk tana cikin Fatiha kamar shine introduction shine gabatarwa shine shimfida suka ce kuma a cikin Fatihar ma a cikin aya bi tak ko aya daya tak iyyaka na'budu da kuma iyyaka nasta'in aya bi kenan kwata-kwata abinda Allah yake so ya isar mana a cikin Al-Qur'ani kadaita shi da bauta da kuma yi masa bautar to wannan kuma ya takaita a cikin sakon suratul Fatiha a cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa ko wani daga cikin sahabbai yake ba da labari yace wata rana muna zaune a Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai muka ji ƙara kamar ta an bude kofa irin wacce ta dade ba a bude ba irin kofar karfe din nan in ta dade ta dade ba a bude ta ba in aka zo bude ta zaka ji tayi wani kuka karkakakaka haka na budewar karfe suka ce daga sama muka ji ƙara muna tare da Annabi muka daga kai mu ba mu ga komai ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san menene wannan karar muka ce a'a ba mu sani ba yace wata kofa ce a sama aka bude ta ba a taba bude ta ba sai yau tunda Allah yayi sama da ya ja ta ya rufe ba a taba bude ta ba sai yau sannan wani mala'ika ya sako shi ma tunda Allah yayi shi a sama bai taba zuwa duniya ba sai yau to sannan wannan mala'ika an turo shi ne ya zo min da waɗansu haske guda biyu haske na farko shine suratul Fatiha da haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan gori gori irin na ni'ima wala qad atainaka sab'an min al-masani
wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim la tamuddanna 'aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan 'alayhim واخفض جناحك للمؤمنين
الله يتي ولقد حقيقه اتيناك من باك سبعا من المثاني سبعا من ايه بكوي من المثاني نا daga surorin da ake yawaita karatun su ita ce suratul fatiha cikin surorin da ake yawaita karatun su a qur'ani babu surar da ta kai fatiha domin ita suratul fatiha ita ce surar da ko mutum ba zai karanta komai na qur'ani ba a wuni in dai musulmi ne zai salla to mafi karanci ya karanta ta sau 17 domin sallah ba ta yi wa sai da suratul fatiha wasu raka'o'in in ka karanta fatiha ma ba sai ka kara da sura ba to da haka kowane musulmi in dai zai yi sallah ko da baya nafila iya ta farilla to a kullum sai ya karanta fatiha sau 17 domin salloli guda biyar adadin raka'o'in su in ka dunkule baki daya 17 ne asuba biyu azhar 4 la'asar 4 kaga an samu 10 magriba 3:13 isha 4 an samu 7 kaga 17 kenan to kaga kowane musulmi a ce ya karanta sau 17 wata surar wani sai shekara bai karanta ta ba amma wannan kullun kowane musulmi namiji ko mace zai karanta sau 17 to akwai surar da take wannan shan karatu shine ma'anar almasani wanda ake yawaita karanta shi an gane ko bisa ga tafsiri mafi rinjaye na malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai akwai wasu surorin ma da ake yawaita karanta su amma dai ba su kai wannan ba kamar kul huwallahu falaki da nasi ana wuridin su bayan sallah ko da yaushe a karanta a zikirin safiya a karanta a zikirin yammaci a karanta a wajen kwanciyar bacci a karanta amma duk da hakan in ka tatkata su karanta suratul fatiha yafi su yawa to shine Allah yake gaya wa manzon Allah wannan abin da yasa aka ci mata saba'an mai aya bakwai zamu zo mu ji saboda ayoyinta bakwai ne Allah ramma ma ya faɗa makkiyatun wahaya saba'u ayat ayoyinta bakwai ne duk da lissafin ayoyin akwai sabani amma ijma'i akan bakwai ne wannan ya tabbata duk malamai sun yarda cewa ayoyin Fatiha bakwai ne amma shin daga ina zuwa ina ayoyi bakwai din suka kammala to wannan akwai sabani dangane da lissafi gurgurdan ruwaya wadansu malaman sukan irga bismillah daga cikin ayoyinta saboda ya tabbata cikin hadisin Ummu Salama da tace annabi yana karatu ne aya aya daki daki dan a fahimta dalla dalla shi yasa in kana so ka kidanya ayoyin da annabi ya karanta ko a sallah ne zaka iya dan kana yaqifu ala ru'usil ayi dukkan aya in annabi yazo yana tsayawa to da zata gwada misali sai ta ce yana farawa bismillahir rahmanir rahim sai ta irga ta a matsayin aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu arrahmanir rahim aya uku maliki yawmiddin aya hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya biyar ihdinas siratal mustaqim aya shida صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه بكاي amma akwai ruwaitan da suke ganin Fatiha a bismillah ba aya bace a cikin suratul Fatiha da haka lissafin kamar yadda Allah ramma ya karanta da haka lissafin yana farawa ne su daga alhamdulillahi rabbil alamin aya arrahmanir rahim biyu maliki kum maliki yawmiddin uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hudu ihdinas siratal mustaqim biyar siratal ladina an'amta alaihim shida غير المغضوب عليهم ولا الضالين شيء بكوي اما وجه روايه تفرقوا تن daga ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayr al maghdubi alaihim wala da aya daya ce da haka dai ayoyin ta guda bakwai ne mallan yake cewa ina nufin mallan Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama yace ikhtalafar ruwatu marwayta sun yi sabani fi kauni suratul fatiha makkiya game da kasantuwar suratul fatiha shin a makka aka saukar da ita ko sai a madina sai ce fafi bima'ana abin nufi annaha nazalat ba'da al-hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha wasu sun ce ta sauka ne bayan hijira wasu kuma suka ce a'a ta sauka kafin hijira kuma ta sake sauka bayan hijira dan haka tana daga cikin as-suwar allati takarrara nuzuluha surorin da saukarsu ya maimaitu ba daya ba sau daya ba ya kai sau biyu malaiti li asbabin mukhtalifa saboda wasu dalilai waɗanda suka aka saba akan su wahiya ita suratul fatiha sab'u ayatin ayoyinta guda bakwai ne bil ijma'i bisa ga haduwar malamai lakin sai dai man lam yu'addi al basmala ta aya waɗanda ba sa kirga bismillah a matsayin aya to su a wajen su siratal ladina an'amta alaihim har izuwa an'amta alaihim aya kenan to sannan kuma wa ghayrul maghdubi alaihim ila ad-dallin ayatun ukhra ومن عدها ايه وند كما yake kidan bismillah a matsayin aya ce a cikin suratul fatiha fa kulluhu shi a wajensa tun daga ihdinas siratal mustaqim a tun daga siratal ladina an'amta alaihim har zuwa ghayril maghdubi alaihim waladdallin indahu ayatun wahida a matsayin aya daya ce a wajensa malai ce walaha asma'un kathira suratul fatiha tana da sunaye masu tarin yawa da ake gaya mata na farko akan ce da ita al fatiha mabudi daga fataha yaftahu فهو فاتح وهي فاتحة انا نفهم مبودي ما لا يتي لابتتاح الكتاب بها saboda da ita aka bude surorin alqur'ani da ita qur'ani ya fara an gane ko wa ummul qur'ani kuma ana kiranta da uwar alqur'ani an gane ko malaiki li shumuliha ala jami'i ma'ani alqur'ani wa ulumihi saboda ta kunshi dukkan sakon da qur'ani yake so ya isar da dukkan ilimin mukan sa daka shine ake kiranta da ummu idan aka ce ummu shine matattarar abu kamar yadda uwa take tattare danta ta dauke shi a cikin ta kuma ta rungume shi a jikinta aka ce da ita ummuhu to haka qur'ani sakon da yake kunshe da shi fatiha ta tattara a cikin ta kuma ta rungume daka sai ta zama ummul kitab uwar littafi alkitabu ana nufin alqur'ani to sannan malai yace wa suratul hamd kuma ana kiranta da suna suratul hamd surar yabo ga Allah domin ta fara da lafazin alhamdu da yawan surorin Qur'ani za ku ga ana ciro musu sunayen su ne daga cikin su surar da aka yi magana akan Baqara a cikin ta sai aka kira ta da suna suratul Baqara wa iz qala Allah
wa iz qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu Baqara
to kaga wannan yasa aka sa mata suratul Baqara saboda ambaton Baqara yazo a cikin ta Suratu Ali Imran saboda ambaton Ali Imran yazo inna Allaha astafa
inna Allaha astafa Adam wa Nuhan ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin
Suratul Nisa an kira ta da surar Nisa mata saboda ambaton mata a cikin ta wa atul
nisa asadqatihinna nihla
Suratul Maida wa iz qala Isa ibn Maryam
wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani
ka ya iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam
iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan min as-sama'i
suratul an'am wa min al-an'ami hamulatan
wa min al-an'ami hamulatan wa farisha
suratul a'raf wa 'ala al-a'raf
wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun
سورة هود
إلى آله وصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
وهكذا زام الأوكا دكي دكي هركر جن قرآني قوة سورة تيكا جسونا تدقى جكنت أكتر ومتا kuma ba ijtihadi ne yasa aka ciro ba a'a Allah subhanahu wataala shi ya gaya wa annabinsa sura kaza sunanta kaza kuma dalilin saboda akwai suna kaza a cikin surar shi yasa muka dauko muka kira ta da wannan sunan dan mutane suke gane ta to da haka ita ma suratul fatiha ana ce da ita suratul hamdi saboda ta fara da alhamdu an gane ko shine malai yace na daga cikin sunayenta kuma akan ce da ita suratul hamdi wa suratul salati kuma akan ce da ita suratul salati surar sallah sallah dai da muka sani saboda ai sallah ba ta yi wa sai da ita wani bangare ne ita na rukunin sallah kuma saboda ya tabbata cikin hadisin muslim hadisin abu huraira hadisi qudusi ubangiji subhanahu wataala da kansa yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah kaso biyu tsakanina da bawa na mai sallah ma'ana duk mutumin da ya tashi yana sallah to sallan nan gida biyu ake raba ta wani kaso na sallah magana ce ta Allah shi ta shafa yabo ne gare shi da kirari a gare shi wani bangare na sallah addu'a ce bawa yake yi da neman bukatu da haka wannan nasa ne shine ubangiji yake idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim qala Allahu athna alayya abdi wa idza qala al-abdu maliki yawmid din ko maliki yawmid din قال الله مجدني عبدي واذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل ذاك هكا صلاه take kalmar salla anan malamai suka fassara da cewa suratul fatiha ake nufi shi yasa aka kira ta da suratul sala domin Allah ya ce qasamtu salata na raba salla baini wa baina abdi tsakanina da bawana kuma da ya tashi bayanin kasan sai ya karanto fatiha yana warewa wannan nawa ne wancan na bawa ne wannan wani nawa ne wani na bawa ne ina fata an gane to da haka ana kiranta da suna suratul sala to sannan ana kiranta da sabaul masani kamar yadda Allah rahma ya karanta mana cikin ayatu suratul hijri wala qad atainaka sab'an minal masani war ruqya ana kiranta da sunan suratul ruqya surar tofi surar neman tsari surar da ake karantawa mara lafiya a tofa masa a ruwa ya sha kuma ya samu sauki hadisi ya tabbatar da sahih al-bukhari hadisin abu sa'id al-khudri wata rana annabi ya aiki sahabbai dan su je wani abu suna tafiya sai yunwa ta dame su a hanya to sai suka wuce ta garin waɗansu kafirai sai suka roke su suka ce ku taimaka mana da abinci mu matafiya ne muna cikin halin yunwa guzurin mu ya kare sai suka ce ba za mu ba ku ba tunda ku addinin ku daban namu daban to ana cikin haka sahabbai sun juya za su bar wannan gari sai aka yi sa'a wani ƙwaro mai dafi sai ya ciji sarkin garin ko kunama ko dai wani abu makamancin haka ko maciji duk abin da mutanen garin suke da shi na jike-jike na gargajiya wanda suka gada iyaye da kakanni suka jika wa sarkin suka bashi amma bai warke ba, sai suka ce a kirawo wayancan bakin tayu a wajen su a samu magani. To sai aka je aka kirawo sahabbai da suka dawo, sai mutanen garin nan suka ce musu sarkin mu ne wani kwaro mai dafi ya cije shi, gashi dafi yana daukar sa kamar zai mutu, kuna da magani? Sahabbai suka ce eh muna da magani amma sai in za ku biya. Suka ce to me za mu biya ku? Suka ce za ku biya mu tumakai 40. Suka ce mun yadda, in dai ya warke za mu biya. Sai suka ce to ku kawo ruwa. Suka kawo ruwa, sai ɗaya daga cikin sahabban nan sai ya karanta suratul fatiha ya tofa a wannan ruwan, sai ya bayar, sai aka ba sarkin, ana ba shi sai ya warke. To amma wannan abin sahabbai sun yi shi ne bisa ga ijtihadi, dan a lokacin annabi bai koyar da su wannan ba, kuma gashi aka kawo tumakan su 40 aka cake musu aka ba su. Sai suka ce to kun ga abin nan mun yi shi ne saboda ijtihadi, domin sau da dama wahala tana sa mutum kwakwalwarsa ta bude. Shi yasa a yau bincike ya tabbatar yan Afirka sun fi kowa kwakwalwa da dukkanin kasashen da ake shan wahalar rayuwa, saboda wahala take sa a yi ta kere-kere. Duk kasan ma da ka je yau ta yi fice wajen kere-kere, wahala ta sha, sai daga baya da ta ji daɗi kuma sai ta gyare. Abinciccika da yawa a kasar Hausa yunwa da wahala ta sa aka gano su. Cin tafasa, cin zogale, cin lansir, iyayenmu yunwa ce. Lokacin da aka yi yunwa egusau, amma yanzu duniya ta dawo kuma ana ta cewa akwai magani a zogale, akwai kaza, amma da fa yunwa ce. Ba abin da zai kai mu cin zogale a da. Amma da muka ji uwar bari yunwa, sai kaga ana ta nemo abinciccika, ana gwadawa, ana ganowa. To da haka sahabbai su ma wahala ce a wannan lokacin da yunwa ta sa suka gano kimiyya da fasaha ta yin magani da fatiha. To amma lokacin da aka ba su abincin ko aka ba su tumakan guda 40, sai suka ce to kun ga wannan abin, tunda ba mu yi shi da izinin annabi ba, kar mu ci, mu koma Madina mu je mu gaya wa manzo Allah ga abin da ya faru. To shi ne da suka koma Madina suka gaya wa annabi, kaji yunwa ta galafaita mu, mun nemi a ba mu abinci an hana mu, a ƙarshe aka zo aka nemi magani a wajenmu, muka karanta fatiha kuma aka dace, aka sha, aka warke, kuma gashi an ba mu tumakanmu guda 40 ya zani. Sai manzo Allah ya fashe da dariya dan farin ciki, domin kai ne yanzu ka koya wa ɗalibinka kera musulla, daga kera musulla sai shi kuma kwakwalwarsa ta buɗe, sai ya kera fatanya, sai ka ji me? Sai ka ji daɗi, ashe wannan ɗalibin mai kwazo ne. To shine sai manzo Allah ya ce da sahabbai, wa ma yudrikum annaha ruqya, waye sanar da ku cewa wannan sura ana magani da ita? Sai manzo Allah ya ce iqsimuha bainakum, ku raba wannan tumakan tsakaninku, in kun ci kun ci halal, wadribu li ma'akum sahaman, ni ma a sa kaso da ni. Daga nan ne malamai suka ce ana kiranta da suratul ruqya, surar da ake tofi da ita a sha a warke. Kuma ko yanzu kai baka da lafiya, ko wani naka bai da lafiya, ka samu ruwa mai tsafta, ka karanta suratul fatiha, ka bayar, aka sha, insha Allah za a warke. In ka ga ba a warke ba, ɗayan uku ne ya faru. Ko dai shi wanda ka ba ɗin bai yi imani da abin ba, wani lokaci shi magani rashin yadda da shi yana hana masa yin aiki. Ina fata an gane. Ko kuma kai wanda ka karanta ɗin, imaninka bai kai ka karanta Allah ya saurare ka ba, domin ko da aya addu'a ce ko kuma wata addu'a ta tabbata daga annabi, mutum na iya yi Allah ya ki karɓa, saboda shi Allah yana da sharuɗan karɓar addu'a. Na daga cikin su kada kai wa Allah gaggawa, shi yafi ƙarfin a yi masa gaggawa. Manzo Allah ya faɗa a hadisin Tirmidhi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, Allah yana karɓa wa ɗayanku addu'a amma da sharaɗin kar ya gaggawa. Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu fa lam yustajab li, yace nayi addu'a nayi addu'a ba a karɓa ba, to sai Allah ya ce ba za mu karɓa ba, mu za ka ba wa lokaci? To haka nan na daga cikin sharuɗin ya zama mutum yana ƙoƙari wajen cin halal. In dai abin da za ka ci kana ƙoƙarin ka san daga ina yake, na tsarkakakkiyar dukiya ce, halal ne? Abin da za ka sha, tufafin da za ka sa, gidan da za ka zauna, to wannan yana sa da ka yi addu'a Allah ya karɓa. Manzo Allah ya ce a hadisin Bukhari, hadisin Abu Huraira, thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haraq wa mashrabuhu haraq wa malbasuhu haraq wa ghudhiya bil haraq fa anna yustajab la. Idan mutum yana cin haram, duk addu'ar da zai Allah ba zai saurare shi ba, domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba inma yataqabbalu Allah min al-muttaqin. To sharadi na uku kuma, ko ya zama cewa abin ba a yi shi bisa ga yadda shari'a ta koyar ba, wannan akwai matsala. Ko maganin bature ne, an yadda abu kaza magani ne, amma in ka sha shi ba ta tsarin instruction da aka baka ba, to ba dole ya maka magani ba. Yanzu banalin, totalin, kodin, asalin ta duk magani ne, amma wanda suke shan su a yau su bugu su yi kwaya, hankalin su ya fita, sun sha su ne ba bisa ga ka'idar da likita ya bayar ba. To in ka likita zai baka ka'idar magani, in ka sha bisa ga ka'idar yayi maka amfani, in ka saba ka kasa ganin amfanin sa, to ina kuma ga Allah. Ai shi yafi cancantar ya baka ka'ida in ka kiyaye ta ma amfani, in kuma ka kike kiyayewa ka gani a Allahnka. To dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da suratul Fatiha kan cewa magani ce, sannan kuma ya tabbatar da sunanta na suratul Ruqya, yace wa ma yudrikum annaha ruqya. Dan haka malai yace ana kiranta da suratul Ruqya, surar da ake tofi da ita, wan nur kuma ana kiranta da suna nur, haske, wanda Qur'ani baki ɗayan sa ana kiransa da suna haske. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum anzalna,
ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina,
wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina,
wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
الله يجزيك. وكذلك حكنا أوحينا إليك مكي وهي إذ وقريك روحا نري min amrina na umarninmu. Kalmar ruhu a nan ana nufin ran da shi gangar jiki ke rayuwa. Duk gangar jiki tana buƙatar abubuwa guda biyu don ta rayu. Na farko tana buƙatar rai na wahayi, sannan kuma tana buƙatar abinci. Da mutum zai ci abinci ya ci abinci, zai rayu rayuwa ta gangar jiki, amma ba zai rayu rayuwa ta rai ba. Shi yasa dabbobi suna rayuwa rayuwa ta rai, kafirai suna rayuwa rayuwa ta rai, amma ba sa rayuwa rayuwa ta ruhi, ta ruhi ta gangar jiki kenan. To da haka Allah subhanahu wataala ya ba mu rai iri biyu wanda za mu rayu da shi. Ran da zai raya mana gangar jiki ta hanyar abinci, ran da zai raya mana ruhinmu wanda shi kuma shine wahayin Allah, shine Al-Qur'ani. Shine Allah yakan kira shi da rai, ruhan min amrina, rai na umarninmu. Ma kunta tadri mal kitab, kafin saukar Qur'ani baka san meye shi ba. Wala al-iman, baka san meye imani ba. Allah yana magana da annabi, yana magana kuma da kowa, domin ba dan ta hanyar wahayin Allah ba, da ba mu san al-Qur'ani ba, da ba mu san imani ba. Ubangiji yace walakin sai dai ja'alnahu nuran, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, sai dai shi Qur'ani mun sanya shi ya zama haske, wanda da shi muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kuma lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. Hakanan Allah yake, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, qad ja'akum burhanun min rabbikum, hakika hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku, wa anzalna ilaykum nuran mubina, mun saukar muku da haske mubinan wanda yake a bayyane, shine Al-Qur'ani. To Qur'ani shi kansa haske ne, to sai kuma aka sake kiran Fatiha ita ma da suna haske, saboda ai duk sakon da Qur'anin ya dauka Fatihar ta kunsa, da haka ita ma haske ce, tunda Qur'anin ma haske ne. Kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wancan hadisi da na karanto mana na budewar kofa a sama da saukar mala'ika, manzo Allah yake an kawo masa haske guda biyu. Haske na farko suratul Fatiha, ba a taba kawo wa wani annabi wata sura makamanciyar ta ba. A cikin At-Taura ba kamar Fatiha, Al-Injila ba kamar Fatiha, Az-Zabura ba kamar Fatiha. Wannan haske ne da Allah yake banci manzo Allah da shi. To sannan sai kuma aka kawo masa waɗansu surori guda biyu amaran Qur'ani, sune suratul Baqara da suratul Ali Imran, wanda waɗannan su ma haske ne mai zaman kansa. Manzo Allah ya kwatanta da dokin da ake yi da su, da irin dokin da wanda yayi sabuwar amarya yake yi da amaryarsa. To da haka malai yake ana kiranta kuma da suratul Nuri, sura haske. To sannan wadu'a ana kiranta da sura addu'a, domin da yawa daga cikin addu'o'i zaka samu a ciki akwai suratul Fatiha. Kuma musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, duk wanda zai roki wani abu a wajen Allah, to yayi Allah kirari, babu ka kirarin da ya kai ka karanta suratul Fatiha. Domin suratul Fatiha ita ta kunshi dukkan yabo da kirarin da ya dace ai wa Allah. Da haka in so samu ne, duk lokacin da zaka yi wata addu'a, da farko ka karanta Fatiha kai yabo ga Allah, sannan kai salati ga manzo Allah, kai wa Allah subhanahu wataala barkwanci, domin kai masa abin da yake so, kai yabo ba dadayin sa, to sannan sai ka shiga addu'arka. In kai haka babu abin da zai hana Allah ya baka sai dai in ka karya wata ka'ida ko wani sharadi. Manzo Allah wata rana ya ga wani mutum zai yi addu'a kawai sai ya fara Allah ba ni kaza ba ni kaza sai manzo Allah ya ce ajila haza, wannan yayi wa Allah gaggawa. Kamar kai ne ka zo kofa ka zo gida saboda dokin san ka shiga gidan kawai sai ka haura katanga, kamata yayi ka tsaya a bude maka kofa ka shiga lafiya. Wa'atul buyut min abwabiha, ka zo gida ta kofarsa. To in kana so ka je wa Allah ta kofarsa inda zai karbe ka hannu bibbiyu ya biya ma bukata, to farko kai masa shimfida da yabo da kirari, sannan kai masa share fage da yaban bada dayinsa, to sannan kuma sai ka gabatar da bukatarka. Da haka ana kiranta da suna addu'a saboda ita ce surar da ake so a fara addu'a da ita. To sannan ana kiranta da munaja, surar ganawa da Allah, domin duk mai sallah yana ganawa ne da Allah. To kuma duk mai sallah kafin ya ce komai sai ya fara da Fatiha, da haka ana kiranta da sura ta ganawa da Ubangiji. Malaike lima fi zalika min almunasabat, saboda duk wannan abin da aka faɗa akwai dalilai da yasa haka. Idan ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na Imam Suyuti, ya kawo duk waɗannan sunayen na suratul Fatiha, kuma kowanne sura sai suna sai da ya faɗi hujjarsa da dalilinsa. Malaike wa asma'u suwari, ka sani sunayen surori wa tartibuha, da jeran ta su daga wancan sai wancan. Tawqifiyun ala an-naqli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an samo shi ne daga manzon Allah kai tsaye. Ba wani malamin musulunci da ya rada wata sura suna, ba wani malamin musulunci da ya sanya wata sura a wani waje a Qur'ani tun daga kan sahabbai har yau. Duk inda kaga wata sura take a Qur'ani annabi ne ya ajiye ta, kuma shi ma mala'ika Jibril ya ce masa anan zaka ajiye ta, kuma shi ma Jibril ya ce haka Allah ya ce a ajiye ta. Da haka asalin aikin na Allah ne. Da aka ce suratul Fatiha, Allah ne ya sa mata ba wani ba. Ta zo a farkon Qur'ani, Allah ne ya ajiye ta ba wani ba. Duk da zaka ji a wani lokaci wasu malamai sukan kawo kamar yadda yake a rubuce ta fuskar riwaya, a ce Qur'anin sahabi wani shi da sura kaza ya fara. Yanzu kamar Qur'anin Abdullahi dan Mas'ud, shi a ƙarshe babu suratul Falaq da suratul Nas. Yace saboda shi bai taba jin annabi ya karanta su a matsayin Qur'ani ba. Shi ya dauka annabi yana karanta su ne kawai a matsayin addu'o'in neman tsari. To amma duk sahabbai suka ce mu kuma annabi ya karanta mana su a matsayin Qur'ani. To kaga dan Abdullahi dan Mas'ud shi bai rubuta ba, baya nuna babu. Domin ilimi kogi ne, wani zai san wani abu wani ba zai sani ba, wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba. Kamar Qur'anin Sayyidina Ali, domin shi ma yana cikin sakatarorin manzo Allah, shi kuma da iqra ya fara, ya lura da cewa ai iqra ce ta fara sauka. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min zuwa karshe. To cewa an fara karanta iqra baya nuna kuma ita ce farko. Domin kamar yadda na sha buga misali, shi Qur'ani littafin waraka ne, littafin shari'a ne. Kamar mu dauka cewa wani katon chemist ne. To a ka'idar chemist, duk lokacin da mutum yazo neman magani a wajen mai saida magani a chemist, baka cewa magani na kantar farko za a baka tunda shine a farko. A'a, cutarka za ka fada, shi kuma mai chemist shi zai kalle wace iriyar cuta take damun ka, kuma maganin ta a wace kanta yake. Tayu maganin a kantar farko yake, tayu a kantar karshe, tayu a kantar tsakiya, gwargwajon cutarka. Kuma baka cewa yau tunda ka dauko min magani na kantar tsakiya ni bazan sha ba, na kantar farko nake so. A'a, dan haka Allah subhanahu wataala da ya kalli matsalar al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga matsalar su gaba daya tana cikin karatu, inda za su yi karatu za su fita daga kowace matsala. To shi yasa sai fare mana wahayi da karatu. Da karatu ake sanin Allah, da karatu ake sanin manzo Allah, da karatu ake sanin yadda za a bauta wa Allah, da karatu kai mutum yake sanin shi kansa ma waye, da karatu mutum ya bambanta da dabba, da karatu mutum yake jin dadin rayuwa. Duk wata wahala da kaga ana sha a duniya jahilci ya kawo ta. In aka yi ilimi za a fita daga dukkanin wata wahala ta rayuwa. In kaji ana fada tsakanin kabila wance da kabila wance, me ya jawo? Jahilci ya jawo. Inda ilimi kowa zai san haƙƙinsa, kowa zai zauna da dan uwansa lafiya. To da haka kololuwar matsalar al'umma manzo Allah ita ce karatu. Shi yasa Allah ya fara mana wahayin karatu, cewa da wahayin karatu aka fara baya nuna cewa kuma karatun nan shine yazo a farko a jerin abubuwan da Allah ya tsara na Qur'ani. Suratul Fatiha ita ce a farko. Ina fata an fahimci wannan. Da haka suratul Fatiha da dukkanin sauran surori yadda ka gansu a Qur'ani haka suke nizamin su tauqifi ne alal naqli. Haka Allah yake, haka annabi yake, shi yasa dukkan mutane suka hada a haka. A yau da wani zai zo ma ya saba, shi zai zama bako. Shi zai zama bako. Kuma abin da zai baka mamaki, a yau duk kwarewarka duk iliminka da zaka dau wata aya a Qur'ani ka kaita gaba ka jawo ta gaba ta dawo baya wallahi sai ka ji abin yayi maka bambara kai ba an ce da namiji Hajara yanzu da za a ce da kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim haka tsarin yake to sai ka zo ka ce ni ba haka zan fara ba الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد واياك نستعين مالك يوم الدين الله اكبر كيكنك كاجي ابون وني با يدا يا كماتا با تو هكا الله سبحانه وتعالى يسو الامرين يا كسانشي كما ينزو دي علمك دا زاكا زو يارو دان اسلاميه كاي ايرن ونن سبا تجويتان نا تانجا ايين قراني دا سورورن سا سياتي ماكا با هكا باني yanzu yaro dan karami wanda aka koya masa suratul fatiha a makaranta kai a matsayin sa na baba a matsayin ka na baban sa wanda ka san fatiha kan yazo duniya da sama da shekara 20 ka jawo shi ka ce zo mu karanta fatiha kana fara bayan bismillah ka ce ihdinas siratal mustaqim alhamdulillah zai ce baba ba haka bane ba haka bane saboda haka Allah yake so tsarin ya tafi sai ya sanya wa kowa ma ya ji hakan ne da haka kada wani yazo ya rude ka wata rana ya ce to ai suratul fatiha ai ta zo a farkon Qur'ani amma ai ba ita aka fara saukarwa ba sai kace mu haka muka gada iyaye da kakanni tun daga annabi da sahabbai har izuwa Allah madaukakin sarki nizamuhu tawqifiyun wa tartibuhu tawqifiyun ala naqli da haka ba sahabbai bane suka tsara haka manzo Allah ya tsara haka da koyewa jibrilu daga ubangijin daukaka malai ce wai yuqaddaru fi awwaliha akan kaddara a farkon suratul fatiha kalmar qulu wannan ta fuskar tafsiri kenan ta fuskar tafsiri alhamdulillahi rabbil alamin ana kaddara fadin qulu ku ce alhamdulillahi rabbil alamin domin Allah ne yake so bayan sa su yabe shi sai ya fara yaban kansa dan ya koyar da haka a wajen bayani malamai sukan ce akan kaddara ku ce alhamdulillahi rabbil alamin da haka akan kaddara fi'ilin qulu alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko malai yake li yunasiba awwalaha abinda yasa saboda hakan yayi daidai da farkon surar wa wasadaha kuma yayi daidai da tsakiyar surar domin a farkon surar ko baka kaddara qulu ba a tsakiyar surar zaka ji inda maganar ta koma ta wani ba ta Allah ba domin da ka zo ihdinas siratal mustaqim didda Allah ne yake fada amma yana hakaito magana ce ta bayin sa an gane ko domin in ka zo fasara idan ka shiryar da mu tafarki madaidaito Allah ne zai ce ka shiryar da mu tafarki madaidaici ko wani ne zai ce masa dan Qur'ani a cikin sa akwai magana Allah wanda shi ya fada akwai kuma magana waɗansu wanda ya hakaito mana sun fada to amma dai dukkanin su maganar Allah ne sai dai wancan magana ce ta hikaya magana ce ta wani ya ce shi kuma Allah ya isar ina fata an gane me Allah ya ce alarma
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
bayan bismillah wanda ita bismillah akwai ta a farkon kowace sura a Qur'ani in banda sura daya ita ce suratul tauba suratul tauba babu bismillah a farkon ta ba a rubuta suratul bismillah a farkon ta ba حديث يا ثبت تشم مستدرك نه امام الحاكم دغه عبد الله دان عباس يتي مو صحابي با ما غانا سوره تا قاري ذا اشغا سابو سوره لوكتين دا اكي وانبي وحي سي ان من جيا فارا د بسم الله kenan wannan ya nuna a farkon kowace sura manzon Allah da kansa ya tabbatar da bismillah data alaramma a farko ya karanta mana bismillah shi yasa imam shatibi a cikin hirzul amani wa wajhut tahani littafin da aka fi sani da shatibiyya yace wa basmala baina suratayn bi sunnatin rijalun namawha diryatan wa tahammula wa basmala baina suratayn sun yi basmala tsakanin kowace sura bi sunnatin dan koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace rijalun mazaje makarantan qur'ani diryatan wa tahammula sun yi hakan ne ta hanyar namawha wanda suka rawaito hakan diryatan a ilmin diraya wa tahammulan da kuma ilmin riwaya ilmin diraya shine a koya maka matanin abu ilmin riwaya a koya maka sanadin abu ma'ana da sanadi ya tabbata a farkon kowace sura in za a fara karatunta za a yi bismillah da haka manzon Allah yana yi sahabbai suna yi haka abin ya gangaro har izuwa kanmu surar kadai da za a fara ta babu bismillah ita ce suratul tauba kamar yadda na faɗa malamai sun tsari juna ilimi me yasa a farkon suratul tauba babu bismillah wasu ka ce li annaha bisayfi nazalat kamar yadda imamu shatibi din ya faɗa saboda ita suratul tauba ta sauka ne ana tsakiyar yaki ko kuma ana tsakiyar dauki ba dadi tsakanin annabi da munafikai, shi yasa babu maganar sallama, babu maganar bismillah, babu maganar lalima, magana ce kawai ta wuta-wuta. Wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nas yawmal hajji al-akbar anna allaha bari'un minal mushriki. Daka magana ce ba ta zaman lafiya ba, magana ce ba ta tausasawa ko ta lalima ba. To amma duk da haka malamai masu kwakwa da lalibe suka ce kowace sura Qur'ani tana da bismillah, duk da ita ma taubar babu bismillah ta a farko, amma an saka mata bismillah ta a namli, shi yasa namli ita bismillah ta biye ce, bismillah ta farko da kuma innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, wani yanki ne na aya a cikin suratul namli. Suka ce wannan bismillah ta tauba ce da ba a saba aka biya bashi a can, amma nan wata kwakwa ce kawai ta malamai. To Allah rama ya karanta mana bismillah. Ita bismillah ana yin ta a farkon karatun Qur'ani, a farkon sura, kuma ana so a duk lokacin da mutum zai fara wani abu mai alkhairi yayi bismillah. Da yawan abubuwa manzo Allah yakan fara da bismillah. Misali, in zai kwanta bacci yakan ce bismillahil ladzi bismikallahumma amutu wa ahya. Kaga addu'ar kwanciya bacci farkon ta da bismillah. Hakanan idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ci abinci yakan ce bismillah. In zai sanya kaya yakan yi bismillah. In zai fitar da kaya yakan yi bismillah. To wannan in zai shiga gida bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, in zai fito bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah, zai shiga ban daki bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bismillah tana yawan maimaituwa a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai akwai bambanci tsakanin bismilloli na addu'a da bismillah ta karatun Qur'ani. Bismilloli na addu'a ba a karasa ar-rahmanir rahim. Yanzu idan mutum zai ci abinci ba zai ce bismillahir rahmanir rahim, sai dai bismillahi, anan kawai ake tsayawa. In zai shiga gida bismillah walajna, ba zai ce bismillahir rahmanir rahim walajna ba, amma a ta Qur'ani ita ta zo da cikakken jumla na ar-rahman da kuma ar-rahim. Ba din farkon bismillah suka ce ba'ul bada'a ce, ana kaddara ai abda'u bismillah ko bada'atu bi bismillah, na fara da sunan Allah. Me amfanin farawa da sunan Allah? Duk wani sheitani in ka fara al'amarinka da sunan Allah to zai guje ka, ba zai iya matsantarka ba. Allah zai baka tasiri da ikon da za ka yi masa kwarjinin da ba zai zo inda kake ba. Shi yasa manzo Allah yakan ce bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, da sunan Allah da in dai da sunansa to wani mai cutarwa a sama ko a ƙasa baya iya cutarwa. Kalmar Allah ana nufin sunan Allah, wanda suna ne tushe daga cikin sunayen Allah mai girma da ɗaukaka. Duk wani suna da ka sani na Allah bayan na Allahu ne, na Allahu shine tushe, shine asali. Shi yasa malamai suka ce ba a dora Allahu akan wani suna, amma kowane suna na Allah shi ana iya dora shi akan Allahu. Misali cikin suratul hashari ubangiji yake huwallahu allazi,
huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada huwar rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
نعم.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وبنجي سبحانه وتعالى هو الله شيني الله كاغا سيفارة دا الله شيني أصل سونا ين كان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم كاغا الرحمن الرحيم يزدور رسائكي أكان الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. دك إن ذا أفارا سي أفارا ده هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ هو الله الذي لا ما لم يسكتي بزيك زوكتي هو الرحمن الله با هو الملك الله هو القدوس الله هو المؤمن الله هو الخالق الله هو الله الرحمن هو الله الرحيم هو الله الخالق هو الله البارئ. فسنن كلمة الله ma'anarta shine al-ma'budu bihaq, abun bauta da gaskiya. An ciro ta ne daga alaha ya alahu abada ya abadu. Qala al-mala'u min qawmi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu.
Qala al-mala'u min qawmi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanaqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun.
Wa qala al-mala'u yan fada suka fada min qaumi fir'auna na jama'ar fir'auna suna ziga fir'auna suka ce atazaru Musa yanzu ranka ya dade zaka kyale Musa wa qaumahu da mutanansa banu Isra'il li yufsidu fil ardi sabata gari wai tauhidi shine bata gari a gwamnatin shirka irin ta fir'auna wa yadharaka yayi maka tawaye wa alihataka qira'ar jumhur aba qira'ar Abdullah dan Abbas wa ilahataka ai wa ibadataka domin idan mun karanta da qira'ar jumhur an yi wa fir'auna tawaye an yi wa iyayen gijin fir'auna tawaye to fir'auna yayi da akwai wani ubangiji ne ba shi ba ai shi tayi ana rabbukumul a'la
wa qala fir'aun ya ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri
fir'auna tayi ma ya ku mutanen garin misra ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri ba ku da wani allah fa sai ni dan ka shi yasa Abdullahi dan Abbas yace qira'ar wa alihataka daidai dinta a tafsiri shine wa ilahataka daka daga alaha bi ma'ana abada ya alahu ya abudu ilahum bi ma'ana ma'budun daga nan aka samu sunan Allahu ma'ana Allah shine abun bauta da gaskiya da cancanta daka shine bismillahi da sunan Allah abun nufi abun bautan nan wanda ya cancanta ayi masa bauta da cancanta duk wanda ba shi bayan an bauta masa to ba da cancanta aka bauta masa ba da zalunci aka bauta masa to sannan shine ar-rahmanu mai jin kai kalmar ar-rahmanu shi ma suna ne na Allah ar-rahimu shi ma suna ne na Allah kuma sifa ce ta sa ar-rahmanu da ar-rahimu duk an ciro su ne daga ar-rahmatu jin kai to sai dai ar-rahmanu ala wazani fa'alan wanda yufidul imtila'a wal mubalaga yana nuna cika da kuma isa duk wanda aka kawo sifar sa ko sunan sa ala wazani fa'alan yana nufin cika da barin kasa kamar abashan wanda ya cika da kishruwa jau'an wanda ya cika da jinyunwa gazaban wanda ya cika da fushi ala wazani fa'alan to haka rahman wanda ya cika da rahama ubangiji ya cika ya batsi da rahama subhanahu wata'ala sunan ar-rahman yana daga cikin sunayen da kafiran makka basu yarda da shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sulhul hudaybiya da yace sayyidina ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suhail ibn amru wakilin quraishawa sai yace agoge ar-rahmanu ba mu san waye ar-rahmanu ba shine Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika auha arsalnaka fi ummatin qad khalat
wa idha qila lahum izjudu lir-rahmani qalu wa mar rahman ana izjudu lima ta'muruna wa zadahum
wa kadhalika arsalnaka fi ummatin
wa kadhalika arsalnaka fi ummatin qad salat min qablaha umamun litatlu alayhim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman
Allah ce wa kadhalika saboda haka ne ma arsalnaka muka aike ka fi ummatin zuwa ga wata al'umma kada salat min qablaha umamun kafin ta an yi wasu al'ummomin litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu abinda muka yi maka wahayi saboda me wahum yakfuruna birrahman su basu yadda da arrahman ba suna musun sunan arrahman shi yasa Allah a karshen suratul isra yake da su qul ud'u llaha aw ud'u arrahman
illaha aw ud'u arrahman ayyamma tad'u falahu lasma'ul husna
qul ka ce da su ud'u llaha ko ku ce Allahu aw ud'u arrahman ko ku ce arrahman ayyan mata da uku wanne kuka kira sunan Allah ne kuma shi kuka kira falahul asma'ul husna kuma yana da wadansu sunayen ma bayan wadannan al-husna mafiya kyau to dan ka ar-rahman shi ma sunan Allah ne ubangiji madaukakin sarki yace bismillahi kafara da sunan Allah ar-rahmani mai rahama wanda rahamar ta cika tabarin kasa a tattare da shi ar-rahim kuma wanda yake sanwa wadansu rahamar yake sadar da ita gare su malamai suka ce kalmar ar-rahimu ala wazani fa'ilu sifa ce wacce take nuna ta'adiya tashin wani abu daga wani waje zuwa wani waje suka ce dan Allah ya bambanta kansa da bayinsa, bayi sukan samu kansu a wani hali, zaka samu wani yana da tausayi a karan kansa, ko kuma mu dauka kyauta, wani yana da kyauta shi a karan kansa amma bai da abin kyautar. Da yawa zaka ji wasu suna cewa kai da wane ne yake da kudin wani da an ji dadi saboda ya fi shi halin kyauta. Wani kuma zaka samu yana da abin kyautar amma maroki ne, bai da kyautar. To shi Allah yana da kyautar kuma yana da abin kyautar, sabanin mu mutane. Wani yana da kyauta ba abin kyauta, abinda ake cewa wai ga biki amma ba zanin daurawa. Wani kuma yana da abin kyautar amma bai da halin kyautar. To shi Allah Ar-Rahman ne, ma'ana akwai rahamar, sannan Ar-Rahim ne kuma yana ba da ita ga wasu, kamar yadda ya faɗa wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'tubha lil ladina
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
الله يجوى رحمتي وفئت كل شيء. رحمتها تايل وشكو إنا دكو إنا تايل وشكو ودكو باب ونع دنيا دبايا كن رحمر الله سواء مؤمني كوكا فلي سماء أو سواء واندي يدأكي الله واندي يتيما با الله ينع كن رحمر الله. مازال الله صلى الله عليه وسلم يتي الله ينع در رحمة دريني amma rahama darin nan kwaya ɗaya ya turo duniya, da wannan kwaya ɗayan ne uwa take jin tausayin ɗanta, da wannan kwaya ɗayan ne hatta dabba duk da rashin hankalinta idan ɗanta ya shiga ƙarƙashinta zai sha nono sai kaga ta ɗage ƙafa ba za ta taka shi da kofato ba. Manzo Allah ya ce in aka je lahira wannan rahamar kwaya ɗaya ta duniya Allah zai ɗauke ta ya haɗa da 99 da ya aje a wajensa ya ba wa muminai su shiga aljanna. Allah ka sa mu a ciki. Shi yasa babbar kyautar da Allah zai wa muminai bayan ya sa su aljanna sai ya ce to daga yau na yadda da ku, ba zan yi fushi da ku ba har abada. To an gama, shine waridwanun minallahi akbar, Allah ya yadda da kai to ya ma fi aljannan da ya saka, domin fargabar dan aljanna bayan ya shiga aljanna to fakar wata rana a ce in fito. To sai Allah ya ce ka kwantar da hankalinka ba fita, magana ta kare. A ƙarshe ya ƴan uwa, akwai malaman tafsirin da suke kokarin su ce Rahmanu ana nufin mai jin kai ga kowa da kowa, Rahimu kuma mai jin kai ga muminai kadai. Duk da wannan magana akwai ta a cikin littattafan tafsiri, to amma magana ce wacce ta saba wa zahirin Al-Qur'ani. Kalmar Ar-Rahman sai suke Rahmanud Dunya, amma Rahimu Rahimul Akhirah. Rahmanud Dunya mai jin kai a duniya, wanda kowa zai ci arzikin sa, ko kana son sa ko baka son sa, ko ka yadda shi ko baka yadda da shi ba, amma an je lahira to sai muminai kadai wanda suka yadda da shi su za su ci arzikin sa. Suka kafa hujja da fadin Allah madaukin sarki wa kana bil mu'minina rahima, waya Allah yace shi mai jin kai ne ga muminai sai amfani da kalmar rahim kadai. To kalmar bil mu'minina rahiman ba ta nuna rahimiyarsa take banci muminai, domin a wata aya cikin suratul hajji wa yusiku sama an taqa la amri illa bi iznihi inna allaha bin nasi la raufur rahim, kaga nan kuma sai amfani da kalmar nas. Nas ya shafi muminai, ya shafi kafirai, kuma nan ma sai ce rahim. Da haka dai malamai suka ce da Ar-Rahmanu da Ar-Rahimu dai kawai sifofi ne na Allah, kowa yana cin rahamarsa, amma kamar yadda ya faɗa a lahira to wannan kuma sai ga muminai. Allah ka sa mu ci rahamarka a duniya kuma mu ci ta a lahira. Allah madaukin sarki ka nufe mu da imani na ƙware, ka raya mu da shi, ka kashe mu da shi. Mun tsaya akan Fatiha, bismillah, in Allah madaukin sarki ya kai mu darasi na gobe sai maimaita farkon sura. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu da lada, wanda muke kuskure Allah ya fi mana, Allah ramma zai ci mana da addu'a sai mu tashi.
Sallu ala nabi.